نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بير قوات جماد الآخرة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوا مدينة ناري هكرا دقو ديا دقلي حدود أربعين دبيو من ديزو دي دي شاترا قوات ديا أجرغوريان كالندا دقو بيو دعشرين دقيا wannan shine kaset din mu na 33 daga cikin jerin giyar karatu tukan littafin al-wajiz fi fiqhis sunnati wal kitab al-aziz na doktor al-allama abdul azim al-badawi Allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi basu manta ba muna nan a cikin kitabus salati na wannan littafi kuma har mun fara magana akan hukumu a tarikaha ko hukumu tarikuha wato hukuncin wanda ya ainihin wato bar wannan sallah baya yinta yadda ya kamata muka ce malamai sun tattauna akan cewa a mutumin da ya bar sallah tare da aqidance da kudurta cewa sallah ba wata farilla bace daga cikin farillai malaman musulunci sun tafi akan wannan mutumin kafiri ne duk mutumin da ya bar sallah da kudirin cewa ba ta cikin wajibai ko farillai da Allah ya dora wa musulmi to wannan mutumin ya zama kafiri amma inda suka yi sabani shine mutumin da ya daina sallah amma yana nan a cikin zuciyarsa da tunanin cewa lallai sallah wajibi ce daga cikin wajibai sai dai kuma baya zuwa masallaci ayi jami'i da shi wana yana yin wata sallar ya tsallake wata ko kuma ma ya daina ma gaba daya amma an ka tambaye shi meye matsayin sallah yace tak ayin mutum bai yi ba zai ci duka amma fa baya yi to wannan musulmi ne haka malamai suka tabbatar yana nan a cikin da'irar musulunci tunda bai yi jayayya da kuma musun farlancin sallah ba ina fata kun fahimta to a karkashin wannan ne malam ya kawo mana hadisin Ubadatu dan Samit wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da yazo da sallolin nan guda biyar yana kula da su da haƙoƙin su to wannan Allah ya dauki alƙawari zai higar da shi aljanna amma duk mutumin da ya tauye su ya kiya kula da haƙoƙin su ya kiya abin da ya kamata to Allah madaukakin sarki bashi da alƙawari akan sa cewa zai shiga aljanna sai manzon Allah yace Allah yace insha Allah ghafara lahu ko insha Allah azabahu wa insha Allah ghafara lahu in yaga dama ya masa azaba in yaga dama ya ainihin wato yi masa azaba abinnan ya masa gafara to shine malam zai dan mana tsokaci akan hadisin sannan sai mu dora a gaba malam yace falamma radda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da manzon Allah ya mayar da amra man lam ya'ti bihinna al'amarun wanda bai zo da waɗannan salloli cikakku ba ila mashi'atillah annabi ya jingina shi zuwa ga mashi'ar Allah cewa in Allah ya ga dama zai masa azaba in ya ga dama zai iya masa rahama alimna anna tarkuhunna dunal kufri washirki to anan sai muka gane cewa barin sallar da yayi baya yin su tunda ba ya musa farlancin su ba to wannan ya saba dangane da hukuncin kafirci da kuma hukuncin shirka ga Allah subhanahu wata'ala kun gane magana tunda annabi ya maida domin ai mushriki ba Allah cewa insha Allah ghafara lahu wa insha Allah azabahu ba ko kafiri ba Allah cewa insha Allah azabahu wa insha Allah ghafara lahu ba ko ba haka ba kawai kafiri dan muta ne kuma zai dawwama a ci mushriki in ya mutu yana shirka zai shiga wuta kuma zai dawwama to amma kaga shi wannan sai aka ce insha gafara lahu wa insha'a adzabahu. To kaga sai ya nuna shi ba kafiri ne kamar mushriki ba. Ina fata kuna fahimta. To shine malam yace wannan ya nuna cewa kafircin sa ba irin kafiri ne irin na mushriki ko kuma na kafiri na wanda zai dawwama a wuta ba. An gane ko? Yace li qaulihi ta'ala saboda Allah madaukakin sarki yace inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah baya gafartawa idan an masa shirka. Kaga nan an yanke kai tsaye amma a can sai aka ce insha'a kaza wa insha'a kaza wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah yana gafarta abin da yaga dama ko ba bayan shirka. Wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu inna awwala ma yuhasabu bihi al'abdu المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. حديث يتبت دق أبو هريرة عبد الرحمن ابن سخر الله يهدى مده أجنة الفردوس. Abu Huraira yace naji Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna awwala ma yuhasabu bihi al'abdul muslimu yawmal qiyama. Farkon abin da za a yi bincike, za a yi hisabi, za a yi kididdiga akan bawa musulmi a ranar tashin alqiyama, as-salatu, ita ce sallah, ita ce farkon abin da za a bincike mutum, za a ainihin wato yi masa kididdiga da kirgi, za a yi masa hisabi a kanta. Fa in atammaha, idan ya cika ta, to sai ka kaddara faqad aflaha wa anjaha. Da tunda bai gawo shi a nan ba amma ya zo a wata ruwaya. An gane magana da kyau ku? Fa in atammaha, in ya cika ta cuf ba matsala, to faqad aflaha, wannan ya yi rabu, wa anjaha kuma ya tsira in har aka same shi. Wa illa, in kwa ba haka ba, ma'ana bai cika ta ba, bai yi ta yadda ya kamata ba, kila sai Allah zai ce wa mala'iku unzuru, ku duba ku bincika, hallahu min at-tatawwu'i, shin yana da sallolin nafilfili da yayi, shine at-tatawwu'. To shi yasa ake so waɗannan ar-rawatib mutane su kula da su saboda suna da fa'ida ƙwarai da gaske. Duk da cewa akwai wani sahabin manzon Allah da yazo gurin manzon Allah yace menene a kaina dangane da sallolin farilla, sai kirga masa guda biyar din nan, azhar, la'asar, magriba, isha, asuba. Sai yace su ne Allah ya dora mu, yace eh, yace to ba zan ƙara akan wannan ba, iya waɗannan zan yi. Ina fata an fahimci magana. Sai maza Allah ya ce sai dai idan za ka yi tatawu'i, za ka yi nafila. Ya ce a ba dai wannan aka ɗora mun ba, aka ce eh, ya ce to iya so zan yi. Shi kenan. To haka wani ma ya same shi ya ce gaya mun menene musulunci ya ɗora mun na rukunai. Ya kirga masa shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'i kaza kaza har zuwa ƙarshe. Ya ce to daga kansu ni ba zan ƙara komai ba. Ina dai waɗannan su ne aka ɗora mu, su ne musulunci. Ya ce ya ce to ba zan ƙara komai ba. Ya ce shi kenan. Sai da ya juya ya tafi, sai manzon Allah ya nuna ya ce wa sahabbai kun ga wannan mutumin, suka ce eh. Ya ce wallahi in ya tsayo akan wannan magana tasa zai shiga aljanna. An gane magana? To kaga wannan ya nuna dama babban abin da Allah yake so, kamar yadda hadisul qudusi ya faɗa. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. باوانا بي قسنتين با دوانا أبوان دنفسو سمد أبوان دنوجب تاميش جو أبوان دذاكي نأديني تو أبايان أبوان دا الله يوجب تاميش كومي كم أبوان كومي دادنس كومي يدككي غننس فلالا دا درجة تو أبايان فرلر دا الله يدورا مكيكي. Dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya faɗa cikin hadisul qudusi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya ko ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi, bawa na bai kusance ni da wani abu wanda na fi soyuwa zuwa ga wannan abun ba sama da abun da na wajabta mishi. Sai ya ce wa ma zala abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuhu, bawa na ko ba zai gushe ba yana kusanta ta da abubuwan da ban dora mishi ba, ban wajabta mishi ba, face har sai ya samu matsayin soyuwa a gurina. Kaga ashe kenan suna filfilin su ma suna da matsayi, amma abinda ake so ka gane duk matsayin su ba su kai matsayin abinda Allah ya dora ma ba. Kun gane magana? Duk matsayin su, saboda haka zaka ga shedan ya biyo wa mutane ta wani fanni, sai kaga yana raye na filfili amma yana wulakanta farillai, ba haka bane jama'a? Shedan duk wata nafila da duk abin da ba wajibi ba sai kaga yana bashi muhimmanci, amma duk abin da Allah ya wajabta mishi kuma yana wasa da shi, to wannan shedan ne yake so ya wargaza ka wallahi. Yanzu bari mu ba ku misali guda ɗaya tak da za ku gane. Galibi sallolin nafilan ma ina muke yin su? A masallaci ko? Galibi sallolin nafilan ma ina muke yi? A masallaci. Amma dan Allah sallolin farilla duka galibin su a masallaci ake yin su? A gida ake yi. Mutum ya makara sai ya ki fitowa, haka ne ko ba haka ba? Sai ya yi su a gida. Sai ya zama muna raya abin da ba shi ya kamata a raya shi ba. Sallan nafila manzo Allah ya ce la taj'alu buyutakum maqabir, kar ku bai da gidajenku su zama makabarta. An fi so duk a yi su. Karanta littafin kaifiyatus sala na Ibn Baz, abin da ya faɗa kenan a cikin littafin. Yace babban abin da aka fi so shine sallolin nafilbili gaba ɗaya a yi su a ina? A gida. Hatta wannan shafa'i da wuturin a gida ake so a yi su. Farilla kuma a taho ina? Masallaci. Sai shedan ya akasta mana. Menene shedan ya akasta mana? Duk wata nafila sai mu zo masallaci mu yi ta, farilla kuma sai ya zamanto ba ma samun ta a masallacin, haka ne ko ba haka ba? To idan shedan yana so ya wasa da hankalinka, yana so ya wulakanta ka, sai ya wato fifita maka abin da ba shi da muhimmanci, itharu ghairul muhimmi, sai ya nuna maka abin da ba muhimmi bane, sai ya kokarin nuna maka shi ne muhimmi. To shedan yana so ya ma wasa da hankali kenan, in ka biye masa sai ya lalata ka. Kaga mutum yana yalwata wa matar shi, amma kuma mahaifiyarsa ko mahaifin shi kuma yana ne, yana masa ruwa, haka ne ko ba haka ba? Da Allah da mahaifiyarsa da matarsa, wane ne ya zama wajibi a kansa ya kula da rayuwarsu? Mahaifiyarsa ko iyayensa. Amma sai ya ga yana yalwatawa iyalansa, mahaifiyarsa ko mahaifinsa kuma yana ta binsa ya masa dan abun alheri kadan ya gagara. Itharu ghairul muhim, fifita abin da ba shi da muhimmanci. To saboda haka abin da yasa na faɗi wannan, ana buƙatar musulmi ya zamanto ya kura da wajiban abubuwan da Allah ya dora mishi, amma a lokaci guda yana ana buƙatar kuma ya nabilbili. Saboda waɗannan salatun rawatib raka'a biyu kafin azahar da kuma raka'a biyu bayan menene azahar, afwan, raka'a hudu kafin azahar da raka'a biyu bayan azahar, ko a wani ruwaya kuma ya zo raka'a hudu kafin azahar din ma da raka'a hudu bayan azahar, duk ana yi, da kuma raka'a biyu kafin menene la'asar da bayan magriba, da kuma raka'a biyu ne bayan sallar isha, an hada su ya zama na takwas, sai kuma raka'a biyu kafin sallar menene asuba, an hada su ya zama na goma, sai ka hada da wutiri ya zama raka'a goma sha ɗaya. In kaga dama ka ƙara kai raka'a hudu kafin azahar, raka'a hudu bayan me azahar ya zama nawa takwas, sannan kai raka'a biyu kafin me kafin la'asar, ko sai kai ya zama nawa goma, sai kai raka'a biyu kafin menene isha ya zama nawa sha biyu to sai kai wuturi sai ya zaman tonawa sha uku ko kuma ka hada da raka'a biyun kafin asuba ta raka'atul fajri ya zama nawa sha biyar kenan idan ka hada da wuturi to waɗannan rawatib din ana buƙatar ɗayan uku nan ko dai ka dauki sha daya wanda nana Aisha ita tace haka manzon Allah yake yi ko a Ramadan ko ba a Ramadan ba ko ka dauki sha uku ko ka dauki sha biyar din nan ya zama a rayuwarka waɗannan salloli bayan na farilla ba sa wuce ka don da su ne kamar yadda zamu zo mu ji ake diba ake cika ta maka sallolin ka na farilla wanda ba samu shiga a gurin Allah ba to kaga a sharehin su matsala ne tunda ai ba kowace salla ne muke da garantin Allah ya karba ba haka ne ko ba haka ba akwai wanda zaka samu akwai matsaloli kai ma baka san da matsalolin ba baka san ba ta karbu ba alhalin kai ta ba ta karbu ba ko ba ya tabbata ba malamai suna cewa idan mutum yazo yana salla sai ya zama ya sa tunanin duniya a ciki sai ya gama salla sai a nannade sallar kamar tabar ma sai a maka mishi a kai ba haka malamai suka cewa ma'ana ba a karba ba saboda ka sa harkokin duniya da tunanin duniya a ciki to irin waɗannan nafilfili da zaka dinga yi su ne waɗanda za su dinga cikice maka waɗannan gurare to shine sai malam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan aka binciki sallar tasa in an samu ta cika cuk to shikenan ya rabauta wa illa in kuma ba a samu sun cika ba kila sai a ce wa mala'iku unzuru ku duba هل له من تطوع كو من التطوع ينا دوسنا في الفلي دي فإن كان له تطوع من زم الله يتعي إذن يدما أقوسنا في الفلي دي أكملت الفريضة من تطوعه سي أتك تامس فرلنسا دقمينيني وأننا في الفلي دي نا فتاكم بهمتا ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك sannan duk wani aiki na farilla sai kuma a sake biyowa ai masa kwatankwacin abin da aka yi masa akan menene sallah bi ma'ana azumi ma sai a duba a ga azuminka na Ramadan da kai duka ya karbu eh ya cika ba matsala eh shikenan bai cika ba eh to sai ku duba yana yin litinin da alhamis yana yin azumin tasu'a da ashura yana yin azumin sittatu shawwal ina fata kun fahimta sai a duba ire-iren waɗannan azumin muka sai a ɗebo sai a cika ta maka guraban azumin mukan da basu mai ba da basu samu karkuwa ba kun gane magana aikin hajji sai a ga kayi aikin hajji na farilla eh ya karbu ba matsala eh alhamdulillah a bai karbu ba to Allah baka dama ka sake komawa kayi guda ɗaya ko biyu bayan na farilla eh to a duba su din sun karbu eh sai a ce a cika ta masa da shi na fata kun fahimci magana to sauran ayyuka na farillai gaba daya sai ya zamanto an bi su duka an maka wannan kididdiga din akai Allahumma hasibna hisaban yasira Allah kai mana hisabi mai sauki wa an huzaifata bin al-yamani qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yudrasul islamu kama yudrasu wasiyus saubi حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليس ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية ويبقى طوائف من الناس الشيخ الخبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها قال له صلة فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثة صحابي حذيفة بن يمان الله يهدى مدى حذيفة جنة الفردوس يكي توا من زن الله صلى الله عليه وسلم آياتي يدرس الإسلام زاء الشافي agoje musulunci kama yudrasu wasi wasaubi kamar yadda ake goje zanan tufafi zaka sai shadda ko zaka sai wadambari ko zaka sai kaza ka ganta dodar a lokacin da take sabuwa ko ga zananta nan an mata wanki an sa stati an danna mata dutsi sai ga tayi ras ana nan yau da gobe wata rana sai ka kai wankin ka goge amma ga zanan nan dai ya kode ba a ganin sa sai dan alamun sa kadan kadan wannan ma ga gaba ɗaya alamun ma babu haka ne ko ba haka ba to manzon Allah yace yadda zanan tufafi ke gogewa to haka za a goge musulunci a duniyar nan jama'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka musulunci zai tafi gaba ɗaya hatta la yudra ma siyamu har za a wayi gari in an kira azumi musulmi ne ya ce me kace ce azumi ce me kuma azumi kuma ni an san shi bai wallahi malam haka manzon Allah ya ce hatta la yudra ma siyamu za a wayi gari za a kira azumi kai kar Allah ya kai mu wannan lokaci duk Allah ya kwashe muka kuma wannan lokacin je mu shiga aljanna a ce an wayi gari malam kana duniya a kira azumi a ce ba a san shi ba billahi allazi kada Allah ya kai mu hatta la yudra ma siyamu har za a wayi gari ba a san wani abu menene azumi ba wala salatun manzo Allah yace za a kira sunan sallah ba a santa ba la hawla wala quwwata illa billah wala nusukun za a kira sunan yanka ko aikin haji domin duka zai iya dauka ko dai zama yanka na musulunci ko ya zama aikin haji kudu anni manasikakum ko shine fa idza qadaytum manasikakum fadhkuruhukum wala sadaqa za a wayi gari ba a san wani abu mai suna mai ba sadaka ko zakka mutane masu dukiya za a kira alhaji a ce alhaji baka fitar da zakka ba ce mai meta inji mai kafada ce zakka ce kai ni wannan abin ban taba jin sunan sa ba ma ni na fata an fahimta manzo Allah yace wala yusra ala kitabillah wallahi za a wayi gari sai an yi tafiya akan littafin Allah qur'ani za a nemi kofin qur'ani sai a ce ta mun ji labari a Kano can akwai wani yana da kofin qur'ani guda daya la ilaha illallah sai an yi tafiya kafin a samu menene qur'ani littafin Allah amma yanzu nan gahi nan duk a cikin kantoci ba ruwan kowa da shi sai kalilan daga cikin bayin Allah suke dauka su karanta to za a wayi gari ka nemi qur'ani sama da kasa karasa inji annabi Muhammadu za a yi tafiya filaitin a cikin dare fala yabqa fil ardi minhu ayatun za a duba qur'ani gaba ɗaya za a ga babu kowace aya yadda ka san faran takarda haka za a yi ta fallewa ba za a ga ko aya ɗaya ba duk ayoyin Allah ya dauki abin shi duk Allah ya share kayan shi ba an ce ku karanta ba kun yi wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi yattakhadhu hadha al-qur'an mahjura an yi ka tsaya ka karanta abin da ya sauka ka yi to akwai ranar da zaka zo kana neman sa ruwa a jallo wallahi ba zaka same shi ba manzo Allah yace za a bude qur'ani babu ko aya daya Allah ya diba abin shi an gane magana da kyau ko kai suka ce su ma mahaddatan masu imani daga cikin su bayin Allah Allah duk zai kashe su kafin wannan lokacin duk wani mahaddacin Qur'ani na Allah da annabi ba na Allah ro ba na fata an fahimta Allah zai dauki abin shi waɗanda suke ba na Allah ba kuma za a bar su amma kuma haddar za ta watsa gashi gangaram ne amma da ke ba gangaram din Allah da annabi bane sai ya laluba kawai sai ya ji babu haddar ta kare dama ba Allah ne ya ajiye ta a cikin kwakwalwar ba to sai Allah ya kwashe ta daga kwakwalwar a littafi babu a rubuce sai takardu farai a kwakwalwa kuma ya tafi haka wasu malamai suka ce an gane maganar da kyau ko wa tabqa tawa'ifun minan nas za a samu wasu daga cikin mutane wasu bangarori ko wasu kungiyoyi ko wasu jama'a na daga cikin mutane ash-shaykhul kabir kaga mutun dattijo babba wal ajuz ko kaga wata tsohuwa ko tsoho yaquluna suna bada labari suna cewa adrakna aba ana ala hadhihi alkalima mun tsunci mun wayi gari mun ji iyayenmu suna fadin wata kalma la ilaha illallah sunanta la ilaha illallah mu abinda muka sani kadai a musulunci shine mun wayi gari mun ji iyayenmu suna fadin wata kalma mai suna la ilaha illallah kuma mun rike ta mun yadda da ita mun yi imani da ita mallan zai zo a cikin littafin mana la ilaha illallah daga cikin falalan la ilaha illallah zai kawo mana wannan hadisi zai fada mana dan ya kawo shi a karkashin babun falalan la ilaha illallah bari ka ji ba ka ji ba sallah ba azumi ba hajji ba zakka ba kaza ba to zaka ji aikin da la ilaha illallah take shi yasa ka rike ta gam wallahi wallahi ba karamar kalma bace wannan kalma na fata kun fahimci magana fana hannu na kuluha sai su mutanen su ce to tunda mun ji iyayenmu suna fada mu ma muna fada kuma mun yadda da ita na fata an fahimta fa qala lahu silatu to akwai wani ana ce mar sila sai yake cewa huzaifatu dan yama ma tuguni anhum la ilaha illallah to ai indai haka ne ba sallah ba azumi ba aikin hajji ba komai to indai haka ne ai la ilaha illallah ba za ta wadata musu komai ba ba abinda la ilaha illallah za ta musu an gane maganar da kyau ko indai haka ne ba sallah ba komai to ai la ilaha illallah babu abinda za ta musu wa hum la yadruna ma salatu alhalin ba su san wani abu mai suna sallah ba wala siyamu ba su san wani abu mai suna azumi ba wala nusukun ba su san wani abu mai suna aikin hajji ko yanka ba wala sadaqa ba su san wani abu mai suna sadaka ba kawai la ilaha illallah ba za ta musu amfanin komai ba da ya faɗi wannan magana fa a'rada anhu huzaifa huzaifatu bin yaman sai ya kauda kai ya kalli gefe bai ce masa uffan ba ina fata an fahimta shi kuma silatu ya faɗi wannan maganar ne don yana so ya ji me huzaifa zai ce da ya ga huzaifa ya kalli gefe bai ce komai ba thumma raddaha alaihi sai ya sake nana ta masa ma tuguni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salatu wala siyamu wala sadaqatu wala hajj wala kaza ai indai haka ne la ilaha illallah ba abinda za ta yi musu ba san sallah ba san azumi ba san komai ba kawai la ilaha illallah ba abinda za ta yi musu ya sake fadin haka Huzaifa ya sake kauda kai bai ce masa uffan ba da ya ga bai ce masa ko ba sai ya sake mai mata sai da suka yi haka har sau nawa salasan sau uku kullu zalika yuridu anhu Huzaifa kowace lokaci ya faɗa haka sai Huzaifa ya kauda kai ya kiyace masa uffan an gane thumma aqbala alayhi fi thalitha to fa da ya faɗi ta uku ne sai Huzaifa ya juyo ya fuskance shi fa qala sai ya ce ya silatu ya kai silatu tunjihim minan nari zata kubutar da su daga wutar jahannama tunjihim minan nari zata kubutar da su daga wutar jahannama tunjihim minan nari zata kubutar da su daga wutar jahannama salasan shi ma san da ya gaya masa har sau uku yadda ya mar tambaya sau uku shi ma sai maimaita masa amsa sau nawa sau uku taukidan kidan wa ta'kidan dan karfafa magana da kuma tabbatar da abin da yake faɗa ce masa lalle wannan kalma za ta kubutar da su daga cikin azabar wuta to dama mai muke nema kubuta daga azaba wanda ya kubuta daga azaba ina za shi aljanna ko to yanzu la ilaha illallah tana da falala jama'a tana da falala za a wayi gari mutane ba abinda suke ma na addini sai la ilaha illallah akwai wannan lokacin yana nan tafi duk wani abu na addini da ka sani an daina shi wannan boye na wajibai kenan sallah azumi zakka wane ne to balantana wani biyayyar iyaye a wani ka duk an daina waɗannan abubuwan abubuwan da suke wajibai ma Allah an daina su balantana na filfili na fata kun fahimta to wannan shine abin da zai faru to da yake muna magana ne akan hukuncin wanda ya bar sallah sai malam ya kawo wannan hadisi waye ne zai faɗa min meye hikima da ta sa malam ya kawo wannan hadisi menene dalilin da yasa malam ya kawo hadisin nan tunda muna magana ne akan hukuncin wanda ya bar menene sallah muka ce sun kasu kashi biyu akwai wanda ya bar sallah tare da cewa bata zama me ba wajibi akan mutane ba wannan muka ce ya zama me kafiri akwai kuma wanda ya bar sallah saboda kawai fasikanci da shegantaka ko amma ba wai yana musun farlancin sallah bane muka ce shi wannan malamai suka ce ba kafiri bane na'am malam Yusuf
eh amma la ilaha illallah musallan
eh
ya ki do ji ta ba shi ka ba
komai eh duk da ya bar sallah eh
ya bar sallah amma in dai la ilaha illallah tana da
eh eh yana na'am musulmi zai shiga aljanna wannan shine shine abin da yasa malai kawo hadisi ai muna magana ne akan hukuncin wanda ya bar sallah ne hukuncin sa muka kasafta kashi biyu muka ce wanda ya jayayya da farlancin sallah ya zama kafiri wanda kuma bai jayayya da ita ba amma baya yin ta yana nan a musulunci ko to da malam ya gama kawo hadisi sai kawo wannan hadisin a ƙarshe cewa za a zo a wayi gari mutane ma ba ma sallar ba sun bar sauran abubuwan addinin ma gaba daya me suke rike da ita la ilaha illallah amma za ta kubutar da su daga menene daga azabar wuta kaga kenan ashe barin sallah baya kafirtar da mutum kafircin da zai dawwamar da shi a ina a cikin wuta kun fahimci maganar dan da zai kafirtar da shi kafircin da zai dawwama a wuta da waɗannan mutanen da za su riski kansu a zamanin da ba a sallah ba a azumi da ba za su kubuta daga ina ba daga wuta ba haka ne ko ba haka ba to amma da ya zamto wannan rashin sallar tasu bai zama ya kafirta su kafirci al-mukhrij min al-milla ba to sai zamanto wannan bai hana su samun rahama da kuma kubuta daga azaba jama'a kun fahimci magana to abin da yasa muke maimaita wannan magana saboda bangare ne na aqida jama'a bangare ne na aqida yarda da wannan yana daga cikin bangare na aqida so idan baka yarda da haka ba kai ma kana da matsala yasa muke jaddadawa sannan ko muna yi muna ƙara tambihi don a wancan sati muna yi tambihi kada mutun ya ji haka sannan kuma ya zama ya samu lasisi na wasa da sallah don wasu suna neman a cikin karatu ina za su fake su samu damar shegantakar su ce okay tunda ashe ma haka abun yake ko da mun bar sallah in dai la ilaha illallah mu tana nan za mu shiga aljanna mallan tun yau kuke taba ta mana lokaci wallahi mallan wani haka zai faɗa yaje ya ce shegantakar shi to mu abin da muka ce shine karka kuskura ku yi arba da wuta ko dede da sakan goma ne wuta ba wallahi karka yadda kai arba da ita ko na sakan goma sannan karka jifa da kyau cewa akai kana cikin mashi'ar ubangiji in ya ga dama ya maka gafara in ya ga dama kuma ya maka menene to ka san wanne zai faru da kai tunda ba garanti bane ko ba haka bane baka san wanne zai faru da kai ba so saboda haka mutun ya makale wa irin waɗannan maganganu ya watsar da ibada to wannan kuma ba karamin wasa da hankali ne irin na shedan ba saboda haka wannan ba daidai bane amma dai haka maganar take haka maganar take ai an samu wani daga cikin sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan cewa duk mutumin da ya shaida babu abin mota da gaskiya sai Allah shi ma hadisin yana nan a cikin la ilaha illallah zamu kawo shi a karkashin babin falalan la ilaha illallah cewa mutumin da ya shaida babu abin mota da gaskiya sai Allah kuma ya kudurta haka a ransa wannan kalma ba ta samu matsala ba har ya mutu annabi yace zai shiga aljanna wa in zana wa in sarika koda yayi zina yayi menene yayi sata an gane magana da kyau ko wannan sahabi yazo yace manzo Allah wa in zana wa in sarika muka ce fa manzo Allah ko yayi zina ko yayi sata fa yace kware da gaske wa in zana wa in sarika ko yayi zina ko yayi sata zai shiga aljanna wa in zana wa in sarika fa yace kware da gaske sai yace ala ragami anfi madha ya kira sahabin na manta wannan sahabi ne Abu Darda ko jazakumullahu khairan yace ala ragami anfi Abu Darda a bisa gulzuwar hancin Abu Darda, ma'ana Abu Darda ya zaka yi, Allah dai ya ce ko yayi zina yayi sata, in dai kalmar shahada salafiyar ta kalau, to zai higa jannatul firdaus, ma'ana ba yadda ka iya, haka Allah ya hukunta. To wannan lasisi ne kuma na mutum ya je ya ci gaba da zina da sata? Ba lasisi bane. Amma ana nufin idan misali Allah ya jarrabi mutum da saban Allah, ya taba sabawa Allah, ya taba zina ko ya taba sata ko ya taba kaza, amma kalmar shahada sa tana nan daram, to da izinin Allah wannan kalmar shahada za ta kubutar da shi daga waɗancan zunubai da Allah ya jarrabe shi da aikatawa. Ba ana nufin kawai ka rike kalmar shahada da ka'idojinsa kawai ka je ka ci gaba da zina da sata ba. Ina fata kun bayyanci magana, ba haka ake nufi ba. To wannan shine, saboda haka nassoshin mu dinga fahimtar su, domin nassoshi ne wanda suke da alaka da aqida, dole ne mu dinga bayanin su in mun zo, an gane? Amma kuma kada bayanin ya bazumunto mana wata hujja da zamu dinga saba wa Ubangiji subhanahu wataala. Allah ya yi mana alaman tajibu akan wa sallah take zama wajibi, tunda mun ji mecece ita kuma mun ji hukuncin wanda ya batta, to akan wa sallah take zama dole wajibi, domin ba kowa ne sallah ta zama wajibi akan shi ba, an gane? To akan waye? Malam yace tajibu ala kulli muslimin, sallah tana wajaba akan kowanne musulmi. Ashe mutum baya yin sallah sai ya zama musulmi? Akwai wani krista jama'a yana sallah amma bai je kalmar shahada ba, akai ta bashi shawara, akai ta bashi shawara ya je kalmar shahada, yace a shi tunda ya shiga yana sallah ana komai tare da shi, ai ya yadda babu ambota daga siyasa Allah. Aka ce ka'idar shiga addinin sai ka je ka karbi kalma, to da ke Allah ya so ki da rahama, shawara kwana biyu zai mutu sannan ya yadda da shawara. Wallahi kawai je karbi kalma, ya karbi kalma 2 days da karbar kalma sai Allah ya dauki rayuwar shi, an gane magana da kyau ko? So dan haka ba a sallah sai an yi me, sai an shiga musulunci, wanda kuma dama iyayensa da kakanninsa da sauransu kowa musulmi ne, haka ya taso a musulunci, to shi ba shi da bukatar sai ya je karbar kalmar shahada, an gane magana da kyau ko? Shi komai nasa dama na musulunci. Baligh kuma ya zamanto baligi, ma'ana ya kai matakin munzili. Akwai hanyoyi da yawa da ake gane balagar namiji da mace, akwai inda suka hadu, akwai inda suka rabu. Namiji ana gane muri, ana gane balagar sa ta hanyar fashewar murya, da murya sa zai ji tasiribi, haka siribi kaman ta mace haka, daga baya sai ji muryar ta fashe, to daga fashewar muryar alama ce ta balagar shi. Abu na biyu shine tsirar gashi ko na hammata ko kuma na gaban shi, wannan ita ma alama ce ta ainihin wato balagar namiji. Abu na uku shine mafarki, yayi mafarki yana saduwa da mace, wannan ɗaya ne daga cikin alamomin da suke nuna wannan namijin ya ainihin wato balaga. Abu na hudu shine kifawar hannu, kifawar hannu. Idan misali yaro yaro ne, za ka ga hannunsa a bankare suke haka in yana tafiya, daga lokacin da ya balaga hannayen za su kifa haka. Ita kuma mace idan tana karama hannunta suna kifa haka, idan ta tashi balaga sai su bude haka, an gane magana da kyau ko? To wannan ita ma alama ce daga cikin alamomin da suke a nuna cewa namiji ya balaga, wannan sune alamomin guda hudu. Amma a bangaren mace akwai kari, akwai tsirowar nono, alama ce da take cikin alamomin da suke nuna ta balaga. Sannan akwai yin jinin al'ada, an gane magana da kyau ko? To waɗannan ƙari ne akan guda hudun can, wanda namiji ne kaɗai yake banta da su, da kuma mace, wannan kuma ƙari ne akan abin da ita mace take banta da su wajen balaga. To daga an samu wannan, to shikenan sai a yi ƙoƙari a ɗora yaro ko yarinya akan ibadojin da suke zama wajibi, domin daga lokacin shari'a ta hau kan shi, idan ya aikata zunubi za a rubuta masa, in ya aikata abin lada ma za a me, za a rubuta mishi, an gane magana da kyau ko? Ya bambanta daga kuma shekarun balaga, shi yasa ma malamai suka ce gara a kula da waɗannan alamomi akan a maida hankali zuwa ga shekaru. Suka ce domin ita balaga tana da alaka da bi'a, wato environment, ina mutum ya tashi, wani irin jin daɗi yake ciki, wani irin kalar abinci, wani irin walwala, wani irin air condition, wani kalar gado yake kwana a kai, shin ɗan bara soso take kwanciya a kai ko kuma a katifa ce dallo, na fata an fahimta. To duk waɗannan abubuwan suna da alaka wajen balagar yaro. Shi yasa za ka ga ‘ya’yan larabawan nan keken yaro shi a ce maka shekararsa 7.5, wallahi mana, saboda daɗi suke ci, ya balaga ga hinan narke ke da shi mana, amma wallahi ga ji shekararsa 6 ba wata 2. An gane magana da kyau ku? To haka, saboda haka ita balaga tana da alaka da yanayin rayuwar wannan mutanen ko kuma wannan ainihin abin. To haka jinin al'ada shi ma yana da alakar yanayin rayuwa ta mace da kuma yanayinsu. Saboda haka kowaɗanne mutane akwai irin kula da ake yi da su a ɓangaren yanayinsu kafin a ba su fatawar kaza, saboda ana kula da wannan wato abubuwa ɗin. Allah ya shirya da baligil baligi aqilin mai hankali. Hankali wani abu ne wanda yake Allah yake kimsawa bawa, amma abinda ake nufi da shi a nan, ana nufin hankalin da wato mutum zai iya bambanta abinda zai cutar da shi da abinda zai amfanar da shi. Wato mahaukaci kenan, sallah ba ta zama wajibi a kansa ba, ko kuma mai aljanu wanda lokacin da aljanun suka bujiro mishi, kun gane magana, zalama ba ta zama wajibi a kan shi ba, ko mai farfadiya, domin duk a wannan lokutan baya cikin hayyacinsu ko ba sa cikin hayyacinsu. Amma idan mutum yana cikin hankalinsa lokacin sallah yayi, kuma ya cika waɗancan sharuɗa guda uku na baya, musulmi ne kuma baligi, sannan kuma yana da hankali, to sallah ta zama wajibi a kansa. Ina fata an fahimta. To wasu suna ƙarawa da cewa an ya kona fi ya ƙazace ghaira na'in, ya zamanto kuma idansa biyu ba bacci yake yi ba, ma'ana wanda bacci ya kwashe shi har sallah ta wuce yana da laifi na bahi da laifi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin muwatta ta Imam Malik, ina jin Imam al-Bukhari shi ma rawaice shi, manzo Allah yake cewa man nama anis salati ko man nasiya salata aw nama anha, wanda ya manta sallah ko kuma yayi bacci bai yi ta ba, fal yusalliha idza dhakaraha, to ya sallace ta lokacin da ya farka daga baccin ko lokacin da ya tuna. Sai ce fa inna halaka farata lahu illa dhalika, domin ba shi da kafara in ba haka. To wasu sun kara da cewa ya zama idan sa biyu ba bacci yake ba, sannan wasu suka kara da cewa ya zama a fadake bai manta ba, wanda ya manta bai yi sallah ba yana da laifi, bahi da laifi. Saboda haka in yana fadake bai manta ba, to nan ne ake magana yayi, amma idan ya manta to Allah ya dauke masa wannan. A inna Allaha tajawaza an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastakuri huwa alayhi, ko yawwa, Allah ya yafe al'umma ta kuskure da mantuwa da abin da aka ne aka tilasta su. Ana Ali radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق يعقل. صحابي علي بن ابي طالب الله يهدمه ده علي الجنه جماعه yake cewa ya karba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah yake cewa rufi alqalam an thalathin, an dage alqalamin rubuta zunubi akan mutum uku. Alqalamin da za a rubuta zunubi an dage shi akan mutane guda uku. Na farko anin na'imi, mutumin da ya bacci, hatta yastayqiza, har sai lokacin da ya mai ya farka. Dazu muka yi wannan magana ko? Dan haka idan mutum ya bacci bai yi sallah ba, bacci ya kwashe shi, to abun nan. Kuma wasu malamai suka ce idan yana bacci inda ba shi ya farka da kanshi ba, to te bera bari ne ka je ka ce za ka tada shi ka ce wannan lokacin sallah yayi. wasu malamai suka ce ba ruwan karshe idan kai ka fi shi sanye sallah ko Allah ya fi ka sanye sallah idan Allah yana so ya sallah zai tare ki a lokacin aibo shi yasa zaka ga wasu mutane Allah ya musu wata baiwa mana wallahi da alam ko ba alam Allah ya sa musu alam ana ce maka asuba ta yi ta wallahi bacin sa ya kare zai farka wallahi ana kiran sallah wallahi malam akunnan shi Allah ya saka masa menene alam din tashin sa shi wani yana cikin gida yana bacci azhar nayi wallahi sai dai ku ganshi a waje wani ka tayi sai ina ga azhar tayi ko ya ce wallahi azhar tayi shi Allah haka yi shi wasu Allah ya musu wannan baiwa da wannan ni'ima in dai lokacin sallah zai yi to bacci kun ba na mutuwa ba to wallahi ya farka to yasa wasu malamai suka ce ba wanda ya taka ka ta bira bari mutun yana bacci kaje ka ce wannan eh tashi 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 lokacin sallah ba wanda ya saka ka wannan ka bashi Allah zai tada shi amma ba wannan ji wasu malamai eh wasu malamai sun ce a tada shi kawai in lokacin sallah yayi an gane magana eh a to kar kuma a tafi ne yan kwana kwana aje a ce mun ce kar a wasu malamai ne suka faɗi wannan an gane yawwa suka ce dalilin su shine wannan Allah ya yafe mai bacci har sai lokacin da ya farka to kaga in kaje ka farkar da shi kaga ba wanda ya saka ka bar shi ya farka tunda idan zai kwana yana bacci ba shi da laifi to me yana ka kai a ciki wasu suka ce haka wasu kuma suka ce a a ana farkar da mai bacci suka ce dalilin su shine Bilal yakan zo ya kira manzon Allah yace as-salata salata ya rasulullah lokacin sallah yayi lokacin sallah ya manzon Allah ina fata an fahimta tare da cewa kuma a cikin wannan hadisin a iya cewa ba hujja domin duk zuwan da Bilal yake yi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa lokacin sallah yayi a farke yake samun manzon Allah wutar kunnan ta dauke mana amin a farke yake samun manzon Allah an gane magana da kyau ku so kaga kenan in misali za a biyo ta nan kuma sai a ce to ba hujja nan kuma ana to amma kuma wajen fadakarwa tunda za a tada shi ne dan fadakar da shi cewa lokacin sallah yayi ko to ta wannan kuma a iya hujja da hadisin Bilal da yake zuwa ya ce manzon Allah lokacin sallah yayi ala ayi halin babu laifi idan an tada mutum an ce masa lokacin sallah yayi amma wasu malamai sun ce ba lalle bane a bar shi Allah zai farkar da shi an gane wa an sabiyi hatta yahtalima haka an dauki alqalami akan mi yaro karami har sai lokacin da ya balaga saboda haka shi yaro sai dai ka nugga koya masa dan ya zamanto ya ladabtu da ita kafin ta zama wajibi amma idan yace ba zai je ba wani zo mu je sallah yace ba za a je din ba yake ce Allah kiyaye hanya shi yaro yana da yanci sai ka rabu da shi kar ka matsa masa ka ce he ya je dan za mu zo nan gaba za mu faɗi hadisin shekarun da annabi ya faɗa cewa a lokacin ne ake tilasta yaro ya salla in ma yaki a iya dukansa dan haka ba kowanne yaro ne ake tilasta masa zuwa masallaci sallar jami'i ba ko yin salla ba akwai waɗanda annabi ya wari jama'a kun fahimci maganar da kike ku Allah ya shirye da mu shine wa ana sabiyi an dage alqalami akan yaro karami hatta yahtalima har sai ya wato a farka yabuna ya balaga wa anil majnuni an kuma dage alqalami akan mahaukaci ko wanda ya samu farfadiya ko wanda aljanu suka bige hatta ya aqila har sai ya hankalta ma'ana hankalinsa ya dawo jikin shi kun gane magana so dan haka in mutum aka ce ya samu tabon kwakwalwa to a karkashin wannan akwai mutane da zaka ga ana rayuwa da su sun dan samu tabuwa a cikin kwakwalansu amma ba mahaukata ne tuburan mahaukata ba akwai su za ka ga mutum kwarkwar ne abinda Hausawa suke cewa kwarkwar an gane ko na fata an fahimta yana da hankali in kun zauna kuna hira da shi ba za ka ce yana ta kwakwalwa ba sai an gaya duk wata magana ta hankali zai yi ta to amma idan abin ya dan motsa in ya kunto ba wata magana sai ka rasa idan zaka sakanka ko ba haka ba to shin me ya hukuncin irin waɗannan mutanen dangane da yin sallah ko kuma kula da dokokin addini wasu malamai suka ce irin waɗannan mutanen daidai suke da mahaukata, don haka su ma ba a rubuta musu zunubi domin suna cikin layin wanda ba su da hankali. Wasu malamai suka ce a'a, yadda aka yarda cewa bai gama zarewa gaba ɗaya ba da sauransa, to a lura lokacin da aka tabbatar yana cikin nutsuwar ko, to a lokacin a dinga umartarsa da yin abubuwan shari'a da na addini, wani a lokacin sallah ya bismillah mu je masallaci, wani kaza wani, ina fata kun fahimta. Amma lokacin da aka fahimci abin ya taso, to sai a rabu da shi. Kuma wannan ita ce magana mafi inganci da nima na fi gamsuwa da ita cikin maganganun da malamai suka yi, tunda inda a ce ya hukace ne gaba ɗaya, to nan kaga babu wani buƙatar a ce dole sai yayi wani abu na ibada. Amma tunda ya tabbata akwai sauran hankali ko wani lokaci ne da lokaci, yanzu misali mai farfadiya ai kaga bujiro masa abin yake yi, idan abin ya gushe kuma sai ya dawo cikin mutane da hankalinsa da komai ana komai, to kaga saboda farfadiyarsa ba za a ce dan bai yi sallah ba matsala ba, tunda farfadiyar bujirowa take yi ko, ina fata kun fahimta. To wannan shine a takaice wasu malamai abin da suka ce, wallahi a'lam. Dan haka dai wa anas sabi wa an majnun hatta ya'qila, an dage alƙalami akan mahaukaci har sai lokacin da ya zama mai hankali. Sai malam yace wa yajibu ala waliyyi sabi, wajibi ne akan uban yaro ko kuma majibincin lamarin yaro ko da kai ba baban shi bane, an ya'murahu biha, ya umarce shi da yin menene, yin sallah, wa in kanat ghayra wajiba alayhi, ko da yake ba wajibi bace akan me, akan shi yaro, li yata'awwada al-muhafazata alayha, saboda ya tashi yana mai kula da sallah din, yana kiyaye ta dan ya saba. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, daga Amr dan Shu'aib, daga babansa, daga kakanshi, kakanshi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace muru auladakum bis sala, ku umarci ƴaƴanku da yin menene, da yin sallah. Yace wa hum abna'u sab'i, suna dan shekara nawa, yan shekara bakwai, ku umarce su da yin sallah suna yan shekara nawa, yan shekara bakwai, sab'i sini, wadribuhum alaiha, amma ku dauki bulala ku dake su akan sallah, wa hum abna'u ashirin, idan suka kai shekara nawa, ashir sinina, shekara goma. To kaga anan shine abinda muka faɗa dazu, kaga ana umartar yaro ya je masallaci ne ma daga lokacin da ya kai shekara nawa, shekara bakwai. In kaga dama ka ce masu umartar yaro ya je masallaci ko yayi sallah a kasa da shekara bakwai sun saba umarnin manzon Allah, domin annabi shi yace sai waye in sun kai shekara bakwai, kai kuma dan shekara hudu ma kake sakawa a gaba ka ce ku tafi masallaci, in ma yake zuwa ka gaggaura mishi mari ko, ko ba haka bane jama'a? To kaga duk wannan waye saka, ba wanda ya saka ka. Yawwa, in yace shi zai je shikenan sai a bashi, ai muna maganar umuru ne ko umarce su saka su je ko. Yawwa, amma in yace shi zai je a wannan fa bi hawa ni'ima madalla, haka ake so, an gane? Amma tilasta shi da matsa masa har ma da duka a kasa da waɗannan shekarun, gaskiya bai tabbata ba. Amma ina so ku gane ita tarbiyya tana canjawa daga lokaci zuwa lokaci. Yaran zamanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, tarbiyyarsu da tsarinsu da gudanarwarsu da tasowarsu sun bambanta nesa ba kusa ba da irin tarbiyyar tsarin yaranmu na yanzu, haka ne ko ba haka ba? Su a wancan lokacin suna da tarbiyyar da ko da ba a saka su zuwa sallah a ƙasa da wannan shekarun ba, ba su da matsala. Amma mu dole sai kana yi wa yaro tunatarwa, kana dan dora shi akan abun da haka har ya me, har ya tashi da abun. Saboda haka malaman tarbiyya suka ce babu laifi a dinga saka su din a ƙasa da shekara bakwai din, in dai da manufa ne ta ana ganin idan ba a yi hakan ba aka yi sakaci, hankalinsu zai tafi zuwa ga wani abu suka ce babu laifi. Amma dai in za abu nassin hadisi karara, to yalle sai yaro ya kai shekara bakwai ake umartarsa zuwa ina? Zuwa masallaci. An gane magana da kyau ko? Duka kuwa akan sallah sai ya kai shekara nawa? Shekara goma. Sai manzon Allah ya ce farriqu bainahum fil madaji, sannan ku raba musu makwantai a lokacin da suka kai shekara goma. Abinda ake nufi da wannan magana, kar a dinga barinsu suna kwanciya shimfiɗi guda ɗaya, katifa guda ɗaya, matuƙar sun kai shekara goma. Wannan yana daga cikin tarbiyyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma wallahi sai kaga abin da ke faruwa a yanzu da mu da yara, zaka gane wannan magana ta manzon Allah akwai hikima a cikinta. Tafi human right, tafi police station kaza, tafi division kaza, ka je kai tambaya, ka ji irin batarnakar da ake samu. Yaro karami sai a samu yana neman kanwashi. Haka ne jama'a ko ba haka ba? Ga wani can yana daga dukansu hadda maza. Eh, yana tambaya akan maza ne da mata za a raba ko hadda maza? Hadda maza a raba su, ko da maza ne a raba su. An gane maganar da kyau ko? In ka je gurare irin wannan, zaka ji irin abubuwan da suke faruwa na rashin tarbiyya tsakanin yara, kuma sakamakon kin bin wannan wasiyar ta manzon Allah. Saboda haka a raba su in sun kai wannan shekaru. Mu yi ta addu'a jama'a, Allah ya wadata mu, domin wani lokaci talauci yake jawo wasu abubuwa da suke faruwa. Wallahi akwai wani bawan Allah da ya je yana gaya min halin da yake ciki. Ni dai ban san lokacin da hawaye ya zubo min ba wallahi. Yana faɗa min cewa da shi da ƴaƴansa guda tara a ɗaki ɗaya suke kwana har da uwarsu. Kuma a cikin yaran nan akwai wanda ya kai shekara 13-14. Cikin ɗaki ɗaya ce babu yadda ya iya. To kaga yaron da yake sama da shekara 10 yana kwance a cikin ɗakin da baban shi da maman shi suke kwanciya. Mana in kana da tunani ka hararo abubuwa da yawa, abin zai baka tausayi. To amma me ya jawo talauci da rashi? To shi yasa sai mu saka junan mu addu'a, Allah ya buɗa mana baki ɗaya. Amma akwai kunci da yake damun jama'a da yawa, wallahi mana akwai kunci da yawa. Muna addu'a Allah ya azurta mu arziki mai albarka, arzikin da za mu fi ƙarfin abin da za mu rayu, za mu yi mu'amala da shi duniya da lahira. Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Jama'a an nuna min lokaci, zan haka za mu dakata a nan. Abinda muka yi daidai da ni da ku, Allah ya haɗa mu a cikin lada. Wanda muka yi tuntuɓen harshe ko ƙarancin ilimi da ni da ku, Allah ya yafe mana. Hadha huwa ma indi billahi tawfiq, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kafin a karanta tambayoyi da kuma a kira sallah, a satin da ya wuce mun yi magana dangane da